This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da Far'ad FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haraye, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Sahabi Imam Aliyu, muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, wato 3:30 kenan agogon nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger jami'an tsaro sun halarci wani taron horo na musamman. Ko menene maksudin wannan horo?
Idan an yi wannan zabe cikin kwanciyar hankali, an kare shi, an yi ilgan ƙuri'u, an kare babu wani tashi hankali.
Lauyoyi a Najeriya na ci gaba da tsokaci bisa bukatar da fitaccen lauyan nan mai kare haƙƙin bil'adama Femi Falana ya gabatar a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC game da badakalar kudaden sayen makamai, inda suka yi ƙarin bayani kan hurumin kotun game da binciken wannan badakala. To kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke kallon wannan bukata da lawyer Falana ya shigar a kotun ta hukunta manyan laifuka wato ICC? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Muna kuma da wani rahoto kan wata ziyara da wata tawagar 'yan kasuwan Amurka suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wadda hali yanzu yake Beijing, zai kira ga China ta kara matsin lamba ga Korea ta Arewa ta tsaye da gwaje-gwajen makaman nuclear. Lamari da ya janyo cece-kuce yayin da zai tattauna da mahukuntan kasar babban birnin kasar da zai fara a kowane lokaci daga yanzu. An ayyar Mr. Kerry zai gana tukuran aikinsa na China Wang Yi da safiyar Laraba a gogon Beijing, kuma manyan jaman diplomasiyan biyu za su gana da manema labarai kamin su ci gaba da tattaunawa a zaman cin abincin rana, kamar dai yadda aka ji daga bakin wasu jaman Amurka. Tun da farko a cikin wannan wata, hukumomin Koriya ta Arewa da ke Pyongyang sun gudanar da abin da suka kira gwaji, kuma suka samu nasara a makamin kare dangi na sinadarin hydrogen, mataki da ya janyo wa kasar la'ana daga manyan kasashen duniya. China dai ita ce uwar gidan ko kuma uwar ɗakin Koriya ta Arewa.
Papa Roma Francis ya yi kira ga Iran ta yi amfani da muhimmin matsayinta ta ƙarfafa zaman lafiya a yankin gabas tsakiya, kuma ta taimaka wajen hana yada ta'addanci da kuma fasa ƙorin makamai. Yau Talata ne Papa Roma ya yi wannan kira bayan wata ganawa ta sirri na tsawon minti 40 da ya yi da shugaban ƙasar Farisan wato Hassan Rouhani a fadar Papa Roman da ake kira Vatican. Sadarwa bayan taro daga fadar ta ce taron ya yi nuni ga muhimmiyar rawa da ta kamata Iran ta taka wajen ganin an sami maslaha ga fitintunin da yankin gabas tsakiya ke fuskanta, musamman ta'addanci da kuma safaran makamai. Tun bayan da aka zaɓe shi shekaru uku da suka wuce, Papa Roman Francis yana jaddada mahimmancin sasantawa ta wajen yin shawarwari a zaman yadda wato hanyar za ta fi dacewa wajen warware rashin fahimtar juna.
Yau Talata, Majalisar Dokokin Ƙasar Denmark ta amince da jerin ƙudurori da za su hana baƙin haure neman mafaka a ƙasar. Dokokin da aka laƙabawa suna wato jewelry, wato irin kayan adon mata masu daraja, ya samu gagarumin rinjaye cikin abin da dokar ta tanada, har da jinkirta zuwan iyalan ɗan gudun hijira har na tsawon shekaru uku da kuma ƙwace mallakar baƙin hauren. Amma kwamishinar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa duk sun yi Allah wadai da dokar a zaman wacce ta saba a manufofin ƙungiyar Tarayyar Turai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su inganta matakan hana cin hanci da rashawa. Sawa'i bayan da tashar BBC ta gabatar da wani shiri inda a ciki ta ba da rahoton cewa dukiyar da shugaban na Rasha ya mallaka ta kai kusan miliyan dubu 40, wato dala biliyan 40. A ganawa da ya yi da Majalisar Ministocinsa yau Talata, Putin ya ce aikin yaƙi da cin hanci da rashawa zai kasance babban ƙalubale. Ya ce baki ɗaya akwai gagarumin aiki a nan. Ya ci gaba da cewa a gani na wannan jan aiki ne, wataƙila wanda da wuya a shawo kansa, amma idan muka yi yin komai lamarin zai ƙara tsananta. halin da ake ciki kuma fadar Kremlin ta shugaban na Russia ta yi watsi da kalaman da wani jami'in baitul malin Amurka ya ga BBC cewa shugaba Putin shine alama ko kuma hatimin cin hanci da rashawa. Kremlin dai ta ce wannan babu tantama kage ne. To labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger an gudanar da wani taro na horar da jami'an tsaron kasar wato yayin da ya rage kasa da wata guda a tinkari zabukan jamhuriyar ta Niger. Wakilin muryar Amurka Shu'aibu Mani ya aika mana da wani rahoto daga Maradi.
Jami'an tsaro ne daga rundunoni daban-daban a cikin jiha suka amsa kiran karatun tanatsu ta yadda za su saka ido da daukar matakai a gudanar zabubuka na 2016 cikin kwanciyar hankali. Commissioner ɗan sanda kuma shugaban hedkwatar ɗan sanda na jiha Malam Sumaila Kure ya tabbatar da haka.
Kan ayi zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe ma hizan ana tsaro tare da kiyaye da haƙƙin bil'adama, kuma hizan duk abin da za a yi tare da shizan cikin ka'ida ne na tahiyar da doka kamar yadda ya kamata. Kundin tsari na zaɓe yana da nashi dokoki da ka'idodin shi waɗanda daban na nashi ne yake da su daban. Jami'an tsaro ya kamata su kiyaye da shi, shizan ana yin shi cikin ka'ida, kuma mutane shizan kowa yana zuwa yana dawowa hankalin shi kwance ba tare da kuma an kyale ba wani ya je abinda bai kamata ba. Kun ga za a kyale mutane waɗanda za su zuwa su yi tsaye su ce suna sayan ba wasu kuɗi dan a je a yi zaɓe, ko za su zuwa su yi tsaye dan in wani ya gane su ba za a iya yin zaɓe yadda yake so ba. Duka waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa yana da kyau a kula da su.
Ko kaka kungiyoyin furfula suka tsinkayi ɗaukar wannan mataki da ya zama tamkar rigakafi, Mallam Awar ɗan ne to na kodayi ya kawo na shawarwari ga jami'an tsaro ya zuwa talakawa.
Jami'an tsaro a ba su damar su yi aikin su daidai yadda ya kamata abu ne na alheri ga duk jama'a. Su ne na ɗaya, su ne gimshiki dan abu yake kyau. Wannan horo da ake musu ya zo daidai, don haka kiran da nake musu su saurara da kyau, su yi amfani da abin da za a ƙara gwada musu don su yi da ƙwarewa sosai bisa ga aikin da suka saba yi don su tai da shi da kyau. Duk abin da dai kowa ke haɗi ne yau da kullum, ina kira ga jama'a duk wani abu wanda suka ga zai kawo tashi hankali ko su yi maganin shi ko su sa a yi maganin shi, in ka ga abin da ya yi ƙarinka ka shaida ma jami'an tsaro don maza-maza a ɗauki mataki wanda za a kashe wannan wuta don mu zanna lahiya cikin ƙasar nan tamu ta Nijar abinda muka saba gani.
Duka teburi guda ne ake matsaye fatan kwanciyar hankali kuma a gudanar zaɓuɓɓuka lamin lafiya domin ba da misali na gari. Kwamishinan 'yan sanda Malam Sumaila Kure na mai jira ga mahalarta taron.
Dokoki da ake waɗi da na ƙasa tamu ta Nijar da waɗanda kuma suka shahi ƙasar Nijar alƙawalin da ta ɗauka bisa ga haraka Majalisar Ɗinkin Duniya shizan sun san su da su suke aiki kenan cikin ka'ida ake yi. Shizan an kula da an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali, an ƙare shi, an yi ilgan ƙuri'u, an ƙare babu wani tashi hankali.
Kwamishinan 'yan sanda kenan na jiha Malam Sumaila Kure. Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Da lagaida Shu'aibu Mani a Najeriya, yau wata tawagar 'yan kasuwa da shugaba Barack Obama na Amurka ya turo Najeriya ta gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan ziyara.
Bayan kammala ganawar ne na tuntuɓe Malam Garba Shehu domin in ji ƙarin bayani akan yadda ziyara ta kasance tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da wannan wakilai na shugaba Barack Obama, inda ya ce
shugaba Obama ya turo su kuma wannan tawaga ai tana cikin irin alkawura da shugaban Amurka ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari cewa zai kama mana a wannan gwamnati dangane da gina tsaro na Najeriya da kuma bunƙasa harkar kasuwanci da masana'antu domin a samu aikin yi a kuma yi arziki a ƙasa Najeriya.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'aibu Idris domin in ji cewar ganin irin yadda darajar naira ta kare da kuma farashin mai ya kare a kasuwar duniya, ko yana ganin wannan ziyarar za ta iya wani tasiri domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya? Sai ya ce
farkon shekarar nan kuɗin Najeriya naira 220 210 da ake hada-hada a ciki yanzu ya koma naira 300 kowace dala ɗaya. Yanzu in ka duba haka kusan kashi 50 kenan kudin ya kai inda mutum ya shigo da dala miliyan 1 a cikin watan Nuwamba ya samu naira miliyan 200 ya sa hannun jari a kasan nan yaya zai yi ya ci riba idan yana son ya fitar da dala miliyan 1 nan a yau wanda sai ya nemi naira 1 miliyan 300 ko da 10 sannan ya fita kaga wani irin kasuwanci zai yi ya samu wannan riban kusan kaga babu
mallan Shu'abu Idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da nayi da shi a halin da ake ciki dai gobe ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki a kasar Kenya kafin ya isa kasar Ethiopia domin halartar taron da za a yi na shugabannin kasashen Afrika na wato tarayyar Afrika a Addis Ababa Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
A Najeriya har ila yau masana harkar shari'a sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wani korafi da babban lauyan nan Femi Falana ya gabatar rahoton wato kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague inda ya buƙaci kotun da ta binciki badaƙala wawure kudaden sayan makamai da ta haddasa mutuwar dubban mutane Barista Awal Garba ya fara mana tsokaci ne kan hurumin kotun na damar da take da shi na wato sauraron wannan ƙara
Eto, ita kotun nan ta wato babbar kotun jin kararraki na wato haƙƙin bil'adama ta duniya wato International Criminal Court tana da hurumi idan an shigar mata da ƙara akan cewa an taka hurumin dan adam kuma an ci haƙƙin waɗansu an taka haƙƙin waɗansu wato mutane ba tare da hurumi akan wani abu da ya shafi wato kasuwanci ko zamantakewa ko mu'amala amma duk lokacin da aka taka hurumin dan adam aka ci zarafin dan adam to tana da hurumi sosai akai kuma kowaye na akai a duniya za a iya kai kara gurin amma ina kyautar da to tunda shi kwararren lawyer ne dole zai kai kara ne akan cin zarafin bil adama da aka rike na kisan kai da kisan gilla
ganin cewa akwai shari'a da ake yanzu haka amma a fannin madakalar kudaden kana ga sakamakon dai zai shafa daya idan ka kwatanta wannan ta Hague da shi Falana ya shigar da wacce ake a Najeriya
za a ce dan juma ne da dan jummai sunan kaga ba daya bane zalle cikakke amma kuma akwai nasaba duk an dauki wannan karan ne saboda abin da ya faru amma kuma kowanne yana da hurumin sa da kuma tsarin sa da kuma irin yadda ake tafiyarwa saboda haka wannan ba zai taba wancan ba akwai abin da ake kiransa double jeopardy a wato shari'anci shine ita ce wato watakila wanda ake tuhuma akan tuhumar da ake masa an sashi a kotu wato guda biyu iri daya ma'ana ana tuhumar sa da abu guda daya anan a wannan buwa kuma ana tuhumar sa da wannan abu kuma shi din ne amma anan kaga akwai bambanci nan a Najeriya ana tuhumar su ne da zargin cin kudade a can kuma kotun duniya wanda nake kyautar da to za a tuhume su ne da wato abun nan cin zarafin bil adama da kuma jawo kisan kai da cin mutunci da sauran su kaga wato shari'o'in daban-daban su Allah ka nuba azam amma ba sanin nan ba na
aibu ba mun ba mu ka taro ga hanya ba Barista Awal Garba kenan wani masanin shari'a a Najeriya to kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku wannan wato kan wannan bukata da babban lawyer Femi Falana ya gabatar a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya kuke kallon lamarin
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumara la kira mana farko ya zo daga Kaduna ne. Wani ne akan layi?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Mala Ibrahim muna maka maraba da zuwa. Menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina dangane da wannan kara da wannan babban lawyer ya kai gaskiya yayi daidai saboda ya nuna cewa lalle shi dan kishin kasa ne kuma yana damuwa da irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya kuma za mu so sauran ire-iren su su mara mai baya kuma da fatan idan aka fara sauraron wannan taron ai adalci duk wani wanda ke da hannu akan taimaka ma kungiyar Boko Haram ko kuma a kakkashe jama'a da ake yi to lalle a hukunta shi daidai da gurgurdan laifin da ya aikata
Mun gode Malam Ibrahim daga Kaduna. Ga kira daga Jihar Plateau. Wa alaikum salam. Wa ake magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam warahmatullahi. Wa ke kallai?
To daga karamar hukumar wasi a Jihar Plateau. Sunana Abdulrahman Amwase daga ungon Dambura. Ina cikin gida ina shakatawa na bugo muku waya. Masha Allah. Wato shawaran da zan bayar game da duk wani wanda aka kama da wannan laifi har ga Allah doka ta yi aiki a kansa ba sani ba sabo wannan gwamnati.
Malam Abdulrahman,
idan
kana ji na muna magana ne kan batun korafi da wani fitaccen lawyer ya gabatar a gaban kotu hukunta mai laifuka ta ICC, ya kake ganin lamarin ka wuce daga batun cewa duk wanda ke da laifi a hannu a cikin wannan lamari a hukunta shi? Hello, kana ji?
Ina goyon bayan haka. Ai duk wani ne lauje cikin nadi da yayi nadi, to har ga Allah sai ya warware wannan laujin. Wallahi ba sani ba sabo a hukunta duk wani kawai yayi ta ban kado mana masu almundahana da kuma munafukan. Nagode.
To mun gode Malam Abdulrahman daga Jihar Plateau. Ga kira daga Zaria, wane ne akan layi?
To assalamu alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila Zaria, member of Gungiyan Taska.
Muna jin ka Malam Musa.
Dan magana shi wannan lawyer yayi kokari dama abin da yake mata a ce a manyan lauyoyi waɗanda suka san shari'a su yi kokari su kai koke ga duk waɗanda suka wawure kudaden mu.
Amma Malam Musa, kana ji na?
Hello.
Kana ga kamar shari'a da ake a gida bata isa ba?
Ai baka sani ba, ka san banda ma samun gwamnati mukai wanda muke tsaron zati adalci. Idan da gwamnatin baya ne, ai kaga ba maganan wannan. To yanzu an hada karfi da karfe ne ga waɗanda suke gida, lauyoyin da ke gida, da alƙalan da ke gida, lauyoyin da ke waje, da alƙalan da ke waje. To da haka duk wanda ya wawuri kuɗi ba gudu ba da ba a kame shi.
Mun gode Malam Musa daga Zaria. Ga wani kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Malam Umar ne daga karamar hukumar Kaltinguwa jihar Gombe.
To Malam Umar, muna jin ka.
Ra'ayina shi ne wannan ƙara da babban lawyer ya shigar ani a wuri na bai yi daidai ba.
Menene dalilinka?
Ya kamata ya shigar da ƙara ne a cikin gida Najeriya, domin wancan kotu an kafa ta ne saboda cewa shugabannin Afirka zare.
Amma
ya kamata a shigar da ƙara a nan Najeriya.
Malam Umar, ƙarar da ake saurara game da wannan batu a Najeriya din. Hello, kana ji na Malam Umar? Nace ƙarar da ake saurara yanzu haka a nan Najeriya, kana gaba ta gamsar ba? Kake cewa a ƙara shigar da wata?
Shari'a mu kowa ne a kasan shi, ba wa a ɗauke shugabannin mu ana kai su ƙasashen Turawa ana ci musu zarafi.
Yawwa,
to muna da kotuna da alƙalai wanda za su iya aikata duk wani shari'a.
Yawwa, yanzu na fahimci batunka da kake yi. Mun gode ƙwarai Malam Umar daga Gombe. Ga kira daga Kaduna, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, muryar Amurka daga Uzaina My Heart Bakon Jami'in ka jihar Kaduna Najeriya.
Wa alaikum salam, muna jin ka.
Da sanar farin ciki da wannan babban lawaya da ya kara kai ko kara akan wannan matsalan kudin cin hanci da rashawar akai, wannan ika yayi cewa haka kowaye a kama shi da irin wayannan abubuwan da suka tabka almundana ba sani ba sabo.
To mun gode ƙwarai, wannan kiran daga jihar Kaduna kenan. Bari mu je Kebbi, wane ne akan layi?
Lawal Isa Kamba daga Kebbi Najeriya.
Malam Lawal, muna jin ka.
Dandi local government.
Muna jin ka Malam Lawal Isa.
Duk wanda an ga zamu da wani layi na cin hanci a zai ko to an yi kuntun da ya dace da shi kar a saki. Saboda ba su ba shugaban ƙasa goyon baya.
Malam, kana sana cewa akwai wani fitaccen lauya a Najeriya da ke kira Femi Falana da ya shigar da wani korafi gaban kotun hukunta mai laifuka cewa a binciki wannan badakalar kudade, domin shi a nashi tunanin tana da nasaba da dubban mutane da aka kashe saboda ba sai wato makamai da kudaden ba. Kana sana da wannan lamarin?
Ban sanar da wannan lamarin.
Yawa, to muna so da mu ji ra'ayinku ne game da wannan batu. Mun gode ƙwarai da gaske Malam Isa. To ga kira daga Biyu, wane ne akan layi?
Alhaji Muhammad Adam ne.
To Malam Muhammad Adam, muna jin ka.
Wato ni na goyi bayan shi wannan lawyer da yake kokarin yin wannan al'amari, gaskiya ya kyauta. kuma ya isa dan kishin kasa. Domin idan muka dubi halin da muke ciki a Najeriya yau, wayannan mutane ba karamin cutar da musu kai ba mu mutanen Borno gaskiya. Kuma ni dai inda son samu ne a samu wasu lauyoyi da za su goya musu baya, a samu dai a je a tursasa shi shi ma ya ɗanɗana abin da ya ɗanɗana wa mutane.
To mun gode Alhaji Muhammad daga Biyu, ga kira daga Sokoto, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Bulan yake shagarin local government Sokoto State tarayyar Najeriya.
Yau muna jin ka Kabiru.
A gaskiya wannan ra'ayi da yake rigani ni gaskiya ina goyon bayan wannan mataki da wannan babban lauyan ya dauka. Domin in an kai la'akari da duk ba wai soja ba ko wani karamin aikin force ko kuma aikin kaki ya dau alƙawarin zai kare ƙasa ce ya kare ta daga ainihin makiya da dai sauransu. To a ce har waɗannan hafsoshin sojoji sun haɗa kai a ce kuɗaɗen makaman da aka daidai a sau a yaƙi waɗanda ke son su yi wa ƙasa zagon ƙasa. Gaskiya wannan abin bai dace ba, kuma ya kamata ya zama darasi ga wasu, ya kamata hukuncin da duk ya cancanci a yi musu. To ni ina goyon baya a yi musu shi.
Mun gode ƙwarai Malam Kabiru daga Sokoto, ga kira daga Yobe, wane ne a kan layi? Hello, na Yobe kana jin mu? To na ga dukkan alamu layin na Yoben ya tsinke, kuma da haka mu kawo ƙarshen shirin ɗaukan wayoyin naku domin mu jira yayinku kan wannan batu. Mun gode ƙwarai da gaske. Kamar Allah, yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwambalar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta 'yan wasa da ke buga a cikin gida, inda a yau rukuni na uku aka buga tsakanin jamhuriyar Nijar da Tunisia, sai kuma tarayyar Najeriya da ƙasar Guinea. Kuma ana iya cewa jamhuriyar Nijar ba ta ji daɗin wannan wasar ba, domin 'yan Tunisia sun zuba ma Nijar ɗin 5-0, yayin da ita kuma Guinea kuna kai ta shammaci tarayyar Najeriya da ta yi maci ɗaya mai bahaushe. A wannan rukunin da ƙasar Tunisia ce ke kan gaba, kuma ta samu tikitanta na shiga zagaye na gaba, yayin da Guinea kuna kai ta sabce tikita na biyu gaban tarayyar Najeriya, inda yanzu haka Tunisia da Guinea kuna kai su ne za su kai ga wasan quarter final na wannan kwambalar ta shanata 'yan wasa da ke buga a cikin gida wadda ke wakana yanzu haka a ƙasar Rwanda. A ƙasar Faransa kuwa yanzu haka ana can ana gogawa a wasan kusa da na ƙarshe na Coupe League na wannan ƙasar, inda Lille take bugawa da Bordeaux, yayin da kuma Paris Saint-Germain ke bugawa da Toulouse. Sai kuma a ƙasar Ingila, inda Liverpool da Stoke City ke can suna bugawa a Ligue 1, yayin da a ƙasar Italia a Coupe Italia Alexandria ke can tana bugawa da Milan AC. A wasan rukuni na ɗaya na ƙasar Holland ko kuma Pays-Bas, ana can ana bugawa tsakanin Willem da kuma FC Groningen, yayin da Ajax Amsterdam ke gogawa da Heracle Almelo. Idan muka leƙa ko a wasan ƙwallon kwando ko kuma basketball a ƙasar Amurka, yau akwai wasan da zai hada Indiana da kuma La Clippers, sai Philadelphia za ta goga da Phoenix Sun, sai kuma Brooklyn Nets za ta goga da Miami, yayin da New York za ta goga da Oklahoma. Haka zalika Toronto za ta goga da Washington, yayin da Milwaukee za ta goga da Orlando Magic, sai Portland za ta goga da Sacramento, yayin da Lakers za ta goga da Dallas. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta ƙasar Italiya ta sai wani ɗan wasa ɗan ƙasar Faransa, wanda da can ya taɓa bugawa a Manchester City, Birmingham City da kuma Chateauroux ta kasar Faransa. Fada Savigny yanzu haka dai Edinho Hore dan shekaru 22 da haihuwa, wanda aka haifa a Villeneuve a kasar Faransa, an miƙa shi kamar zaman aro ne ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Karfi. Haruna Maman Bako, birnin Ƙwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shigar shekara ta karshe a mulki, gwamnatin Obama ta nuna a zahiri cewa za ta ci gaba da fuskantar al'amuran kasashen Asia da suka hada da tattalin arziki, tsaro da siyasa ga kauyenta na yankin na Asia. A shekara ta 2016, Amurka za ta yi kokarin ganin cewa an amince da rijiyar cinikayyar Trans-Pacific Partnership, wanda yake cinikayya ne tsakanin Amurka da kasashen da ke iyaka da tekun Pacific. Amurka za ta ci gaba da sabunta kawancenta da haɓaka dangantakanta na tsaro da ƙawayenta a yankin na Pacific. Amurka ashe take da tallafawa ƙawayenta wajen tsaro da annobar da take shafar jama'a da kuma yaƙi da 'yan fashi a teku. Batun tsaro a teku da matsalolin yankin suna cikin ajandar Amurka a wannan shekarar, inji muƙaddashin mai ba da shawara a kan tsaro da sadarwa na Amurka, Ben Rhodes. Akan takaddamar kudancin tekun China, Amurka na ƙarfafa ɓangarorin gwiwa na samun matsala cikin kwanciyar hankali. Mai tsaro ya ce a shekarar ta gabata, abin da Amurka ta haƙiƙance a kai a gida da waje shi ne batun sauyin yanayi. Ya ce haɗin kan Amurka da China shi ya kawo nasarar da aka samu a taron da aka gudanar a Paris a kan sauyin na yanayi. Amurka za ta yi aiki da China a kan abubuwa da dama da suka shafi Asia, inji Rhodes. Alal misali, za mu yi aiki da China ta hannun hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya, mu nuna wa Koriya ta Arewa cewa gwajin nukiliya da ta yi barazana ce ga ƙawayenmu, kuma za ta gamu da sakamakon da ya dace. Sharhin muryar Amurka nan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labarai a taƙaice.
A Brazil, hukumomin ƙasar za su yi aiki da sojoji 200,000 a yaƙi da sauro da ake zargi suke yaɗa cutar zazzabi da ake kira Zika, da ake azaba laifin cutar da take illa ga jarirai a mahaifa. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Marcelo Castro ya ce sojojin za su bi gida-gida a duk fadin ƙasar, suna raba kasidu da ba da shawarwari kan hanyoyin kawar da irin waɗannan sauron, kamar yadda wata jaridar ƙasar ta wallafa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda a halin yanzu yake Beijing, zai kira ga China ta ƙara matsin lamba ga Koriya ta Arewa ta tsaida gwaje-gwajen makaman nukiliya, wanda ya janyo cece kuce yayin da zai tattauna da mahukuntan ƙasar babban birnin ƙasar, wato Beijing, da za a fara a kowane lokaci daga yanzu. An ayyana Mr. Kerry zai gana takuran aikinsa na China Wang Yi da safiyar Laraba a gogon wato Beijing, kuma manyan jaman diplomasiyan biyu za su yi taro da manema labarai kamar su ci gaba da tattaunawa a zamancin abincin rana. Papa Roma Francis ya yi kira ga Iran ta yi amfani da muhimmin matsayinta wajen ƙarfafa zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, kuma ta taimaka wajen hana yaɗa ta'addanci da kuma fasakborin makamai. Yau Talata ne Papa Roman ya yi wannan kira bayan wata ganawa ta sirri na tsawon minti 40 da ya da shugaban ƙasar Farisan Hassan Rouhani a fadar Papa Roman da ake kira Vatican. Sanarwar bayan taro daga fadar ta ce taron ya yi nuni ga muhimmin rawa da ta kamata a ce Iran ta taka wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin.
Masu sauraro, abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya a cikin shirin namu na yau, amma za mu sake dawo gobe da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leithis Gresham da ta bada umarni, sai injiniyanmu Malam Suleiman Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.